Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Auna. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau Laraba, 3 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sabanta matakan farfado da kamfanin nan na sarrafa karafa na Ajakuta. Muna kuma dauke da rahoto akan shirin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ke yi na fadakar da jama'a akan muhimmancin ba jami'an tsaro haɗin kai wajen yaki da 'yan ta'adda. An jima kuma idan mun bude layukan wayarmu yau muna son mu ji shin menene ra'ayinku akan kamun ludayin hukumomin Najeriya akan kalubalen tsaron da jihar Zamfara ke fuskanta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma yadda duniyar ta yi ne. Babban sakataren kungiyar taron Turai ta NATO, Jens Stoltenberg, ya gargadi Majalisar Dokokin Amurka yau Laraba da cewa kada Amurka ta yi saku-saku da barazanar Russia, duk da cewa kasashen yammaci ba wai suna neman tsokano yaki da Russia din bane, amma duk da haka ya kamata su zauna cikin shirin tunkarar ta idan buƙatar yin haka ta kama. Haka kuma a jawabin da ya yi ga taron haɗin gwiwa na duka majalisun tarayyar Amurka din guda biyu, wato Majalisar Wakilai da ta dattawa, Stoltenberg ya ce kungiyar ta NATO mai kasashe 29 a cikin ta ba ta da niyyar wawatsa makaman nuclear a ko ina a cikin nahiyar ta Turai. Sakataren dai yana wannan jawabin a daidai lokacin da ake shagulgulan cikar NATO shekaru 70 da kafata. Hukumomin kasar Uganda sun ce sun tashi tsaye wajen farauto wata ba'amarkiya 'yar yawon shakatawa da aka sace ta tare da direbanta a cikin wani lambu na Uganda din. 'Yan sandan Uganda sun bayyana sunan matar da cewa ana kiranta Kimberly Sue Endcott, shekaru 35, yayin da shi kuma direban nata ake kiran shi John Paul. Rahotanni sun ce wasu mutane hudu da ba a tantance ko su wane ne bane suka sace matar da direban nata a daren jiya Talata, yayin da suke cikin lambun Sarauniya Elizabeth da ke can Uganda. An kuma kama wata mace 'yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Bayan da lauyoyin da ke shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan matar mai suna Yujing Zhang ta shiga wannan sansanin gidajen na Mar-a-Lago ne da ke Palm Beach. Ta ce ita memba din club din ce kuma tana son shiga wurin wanka na club din. Sai dai kuma bayan Yujing ta shiga gun, sai ta canja bayanin ta, ta ce wai ta zo ne don ta halarci wani taro na kan batun tattalin arziki a tsakanin Amurka da China, bayan da aka gano cewa ba wani taro irin wannan ne aka tsare ta. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sababbin dokokin da masarautar Brunei ta fito da su akan hana zina da luwadi a kasar sun janyo wa kasar kulawar sauran kasashe da ke nuna jin haushi da daukar waɗannan matakan. sababin dokokin da za su soma aiki daga yau Laraba sun tanadi hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da laifin zina ko luwadi a kasar. Kuma tuni aka saka sababin dokan a cikin jerin dokokin shari'a da sarkin musulmin Brunei Sultan Hasnal Bolkai ya kaddamar tun shekarar 2014. Waɗannan dokokin an ce za su yi aiki ne akan kowa, ciki har da ƙananan yara da baƙi 'yan wasu ƙasashen, kuma har akan waɗanda ba ma musulmai ba ne. Haka kuma dokokin sun tanadi ya tsinke hannun dama na duk wanda aka kama da sata, in kuma ya sake satar a gutsire mishi ƙafar hagu. A ƙarshe, masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karon farko suka zaɓi mace baƙar fata a kan mukamin magajiyar garin ɗaya daga cikin manyan birnin Amurka mafi girma.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ƙara ɗaukar matakan da za ta tabbatar da cewa kamfanin nan na Ajakuta na sarrafa ƙarahuna ya fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba domin kawo ci gaba a fannoni daban-daban na ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Akan haka ne Majalisar Ministoci ta Najeriya a yau ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta ƙara fitar da tsare-tsare da manufofin da za a bi domin samar da wannan kamfanin ya yi aikinsa. Saɓani wani ƙudurin doka da Majalisar Ƙasa ta fitar da shi, Shugaba Muhammadu Buhari ya yi ƙeme mai ƙisa hannu domin yana ganin cewa ɓata kuɗi ne wayannan dabaru na dokokin da aka fito da su domin a yi kwangiloli da ba zai tabbatar da wannan kamfanin na Ajakuta ya fara aiki ba. Minista a ma'aikatar ƙarafa da albarkatun ƙasa ta Najeriya Abubakar Baba Buhari ya ƙara yi mun haske dangane da irin matakan da gwamnatin ta ɗauka bayan da aka kammala taron na Majalisar Ministoci a Abuja.
Fannin gwamnati muna nan, akwai power plant da ke nan da yake da zai iya supply power wajen megawatt 110. Ajakuta za ta nemi amfani da 40, sauran suka rage za a sai ma National Grid. Kuma National Grid ɗin nan tana iya ta ba Edo da Ondo wuta ba tare da wani tangarɗa ba. Yanzu akan wannan muke mun sa yanzu ana wannan gyaran. Akwai light section da ke nan, shi ma muna son ba da kwangilan wannan, ana jiran a ba wayanda suka cancanta, kuma muna nan muna danta da wuraren da za su dan fara wani abu.
Yanzu Majalisar Ƙasa me ta tabbatar a kai, domin in ka dubi tsarin nan an daɗe kowace gwamnati ta zo labari ake ta bayarwa, har yanzu an kasa tabbatar da Ajakutan nan na sarrafa ƙarafuna domin bunƙasa ma'adanai da cinikayya da wato kimiyyar zamani a cikin ƙasa, wanda zai samar da aiki da kuma samar da ingantattun wato taraku na mulki a ƙasa.
Watan abun Ajakuta ta zama kamar gembo ne, kuma ko gembo ba gadanta a hankali ne. To shi yasa za ga su National Assembly suna tunaninsu daban, ko kuma namu daban, amma duk abin da ake nema a yi abu ɗaya ne, a sa Ajakuta ta fara aiki. Su tunanin da suke shi ne a samu kuɗi, gwamnati ta samu kuɗi ta sa Ajakuta. Da ka duba duk tsare-tsaren nan, ka dubi wasu wuraren da gwamnati ta yi irin wannan abun, bata ci nasara ba. Ga Nigerian Airways, Nigerian Railways, ga su fertilizer company, duk sun mutu don me gwamnati bata iya business ba. To abinda muke cewa shine a'a, gwamnati ba za ta sake sa kuɗi, kuɗaɗen da ta sa sun yawa, kuma ba samun wani abin kirki da ya fito ba. Gwamnati ba za ta sa kuɗi ba, za mu sa wa'inda suka cancanta su karɓi wurin nan su yi aikin da ya kamata a yi. Gwamnati ta rike ɗan ƙaramin abun nan jari ta ciki, kuma a sa ana tabbatar ana bin bisa ka'ida. To yanzu kuɗi gwamnati sa kuɗi ta gama wurin nan, gwamnati ne za ta yi manajin wurin? Dole za mu ɗauko wasu ne su yi. To ya za mu sa kuɗinmu kuma mu ɗauko wasu su yi? Tunanin da muke ta wannan bangaren kenan.
Ministan ƙarafa da albarkacin ƙasa kenan Abubakar Baba Buhari yana ƙarin haske dangane da irin matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauka domin farfaɗo da kamfanin nan Ajakuta, wanda ya shekara wa shekaru ganin irin dubban miliyon naira da aka sa a kamfanin ba tare da samun nasarar ya aikin shi ba. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta kudura aniyar zagayen yankunan kasar da nufin jan hankalin jama'a akan buƙatar ba jami'an tsaro haɗin kai a yakin da suke yi da 'yan ta'adda bayan la'akari da babbar barazanar da ake fuskanta daga ƙungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram wacce aka gano cewa tana bullo da sabbin salon hare-hare a yankin Difa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aika mana da wannan rahoton.
En plus de la bravoure et de la compatibilité des forces de défense et de sécurité, il est indispensable que la population soit mise à contribution.
Da yake jawabi a yayin bikin bude taron shekara-shekara ne shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Niger Usaini Tinni ya sanar da shirin aikewa da tawagogi zuwa illahirin jihohin kasar nan don fadakar da al'umma bukatar samun haɗin kansu a yakin da dakarun gwamnati ke kafsawa da 'yan ta'adda.
Les voies et moyens permettant de mieux aider les FDS à déloger de leur sein tous les ennemis de la paix.
Sabon salon da Boko Haram ta bullo da shi a yayin hare-haren da ake fuskanta a 'yan watannin nan a yankin Difa wani abu ne da ke buƙatar tsaurara matakai don daƙile dukkan wani yunkurin bazuwar wannan matsala zuwa wasu yankunan na daban, in ji shi. Dan majalisar dokoki Lamiɗo Mummune Haruna na daga cikin wakilan al'ummar yankin Difa a majalisar dokokin Niger, saboda haka na nemi jin ta bakinsa a game da wannan yunkuri.
Ba a je a gaya musu ba, a ɗauki matakai waɗanda zai zamanto tsaro ya tabbata ga talakoki. Abun da za su ci da aiki da za su yi, kamun kifi ne, noma ne, kiwo ne, ya zamanto suna iya su yi shi a cikin kwanciyar hankali. In ba wannan ba aka je musu da su, kana iya ka gaya musu a buɗe sojawa ya kamata ya zamanto hulɗanku guda ne, amma sai sun ga a ƙas. Lallai gwamnati yana kokowa sosai, amma 'yan Boko Haram yau sun sauye salo yadda suke zuwa su ƙone gidaje, su kace mutane, su kace dabbobi da sauransu, sai an sake zama, an sake dubawa ya ne menene ya kamata a yi.
Lura da yadda matsalar tsaro ke mayar da hannun agogo baya a dukkan wasu ayyukan da suka shafi cigaban al'umma, yasa 'yan majalisar shan alwashin fitar da talakawa daga kangi, kamar yadda dan majalisar dokokin ƙasa Sama'ila Hatu Mai Aya ke bayyanawa.
Dukkan abin da ya danganci cigaban al'umma na mu na ƙasa gabaki ɗaya, 'yan Allah yarda, da sunan mu na majalisar dokoki za mu kawo goyon baya bisa gare shi, don saboda a ga an aiwatar ma talakawa, an aiwatar ma 'yan ƙasa wayannan abubuwa na shugaban ƙasa gabaki ɗaya.
Satar mutane domin neman kuɗin fansa da kisan kwararen kula da jami'an tsaro ko cinnawa gidajen jama'a wuta haɗe da kai harin ƙunar baƙin wake na daga cikin hanyoyin da Boko Haram ke amfani da su a wannan yaƙi da ya tilasta wa dubban jama'a tserewa daga matsugunansu, duk kuwa da irin matakan da gwamnatin Niger ke ɗauka. Sabili kenan ake ganin buƙatar samun haɗin kan talakawa don tashi aya da tsakuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah a gaida Sulaiman Mummune Barma. Kamar da yadda kuka ji yau, muna son mu ji shin menene ra'ayinku akan kamun ludan hukumomin Najeriya game da kalubalen tsaron da jihar Zamfara ke fuskanta. Amma kafin mu bude layin mu, ku shakata da wannan wakar.
Wajukuna inuwa, wajedia be, 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 wajukuna inuwa Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Funtuwa a jihar Katsina kenan.
Maryam Dauda, barka da yamma.
Barka ka dai da wa muke magana daga Funtuwa.
Sunana Usman Manika ne, Roro Funtuwa.
To Usman Manika, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya. To ni dai ra'ayina akan jihar Zamfara. Da farko dai akwai sakaci na hukumomi a kasar. Kuma alamu ne da ke nuna jihar Zamfara ba ta da manya. Ganin abu ne da ana ta kashe jama'a. In dai haka ne za a ta kashe jama'a, manyan jihar Zamfara na gani, mahukunta a ƙasa na gani, to demokaradiyya ba ta da amfani ga talaka. Don haka muna kira ga
Usman Manika, ko kana nan?
Wanda shi ne muna ganin za a kawo ƙarshen wannan abin. Da fatan kuma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Na gode, a tashi lafiya.
To mu ma mun gode Usman Manika daga Funtuwa. Yanzu kuma za mu je Nasarawa.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Da mai mulki Telan Gayu, bayan kai gama Suleiman lafiya. Jihar Nasarawa.
To Telan Gayu, muna jin ka.
To na ji ana maganan hukuma kan Zamfara.
Ya kake ganin kamar ludayensu?
To ina ganin dai, tunda dai ina ganin yaran Zamfara hukuman suna kokari.
To
sauran hukuman sun masa kaɗan, da yi kokari gwamnati su ƙara masa, saboda abubuwan ke yawa. Saboda haka muna taimakon gwamnati ta kara musu hukuma a wurin saboda tsaro.
Kana nufa a ƙara jami'an tsaro kenan. To mun gode mai mulki Telan Gayu, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba, muna jin ka.
To ra'ayina dai tabbas jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa suna kokari kwarai da gaske. To babban abin da ya kamata a yi shi ne a nemi 'yan ƙato da gora a ɗauke su, su ma su taya wannan sojoji aiki. Domin 'yan ƙato da gora su ne suka fi sanin lungu da saƙo na jihar Zamfara. Idan aka haɗa da su da sojoji, to kin ga lallai za a samu kyakkyawan tsaro a jihar Zamfara. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi, al'ummar garin Kafin Madaki da ƙaramar hukumar Ganjo suna muku fatan alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana ne da Baba Gwaska daga namu ƙaramar hukumar Kwamfan a jihar Filato, Najeriya.
To muna jin ka.
Wato batun tsaron da ake yi na Zamfara, wani ciwo na wadda ishe yake shanyewa. To amma ba zai yiwu ba, dole sai an haɗa kai daga mu talakawa wadda muke tare da shagun, a rinka gayawa hukumomin tsaro cewa waɗannan mutane ana ganin shagu kaza, ana ganin shagu kaza, kafin a kai musu hari. Amma idan za a zauna cewa sai hukumar tsaro ne suka san daidai inda suke su kai musu hari, za a samu wahala. Don haka talakawa su ma su taimakawa hukumomin tsaro don a samu cin nasarar wannan abu. Allah ya sa tashi lafiya.
To amma mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Dore Adan, Dore local government.
To daga Baure, wadda wa muke magana a Baure?
Dore Elizu.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina ka gane, gaskiya ya kamata a ga gwamnan jihar Katsina, gwamnan Kaduna, yawa yan garkuwar wannan, gaskiya ya ce don wannan halittu wanda ji so ya kamata.
To a Zamfara kuma fa, ya kake ganin kamun ludayin hukumomi akan abin da ke faruwa can?
Nan gwamnan ya kamata, gwamnan ya kamata su sa baki a taimaka mutane.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je Sokoto.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Ina magana da Kabiru Sani Maru daga Sabon Birni Local Government jihar Sokoto.
To muna jan ka Kabiru Sani Maru.
To ni ra'ayina dai gaskiya jami'an tsaro suna kokari. Abinda na alama gaskiya gwamnatin jihar take da matsala. Yanzu misali a ce gidanki yana da tashin hankali, an kai ni in kwantar da tarzoma. In baki nun na mini lungunan gidanki inda suke da tashin hankali baya za a in gane. Don haka gwamnatin zafara ta ba sojoji haɗin kai. Zo su yi aiki tsakani da Allah a fitar da waɗannan mutane. Don abin muhai ya fara shawo mu a nan jihar Sokoto.
Nan ma kun fara fuskantar irin wannan matsalar kenan.
Wallahi anan safin birnin local gannan muna cikin irin wannan matsalar ta wajen iyaka da zafara ɗin.
To Allah ya kyauta, mun gode Kabiru Sani. Har yanzu dai muna nan a Sokoto, mun ƙara samun wani kira. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana da Haruna ɗan Bishara Ragada.
To muna jan ka Allah Haruna.
To wallahi akan matsalar sata mutane kan muna cikin wannan hadari, mu kan mu ƙauyen mu nan wallahi abun ya fara shafo mu.
A Sokoto kenan.
Anan jihar Sokoto ke babban nan ba.
To sata mutane ake yi kenan, kamar ya abun yake shafo.
Ana sata mutane, sannan kuma suna zuwa cikin daji haka, suna hana muna zuwa ayyuka haka, tsara
idan su. To ya kake ganin kamun lu da yan hukumomi akan wannan batu?
To hukumomi sai dai gwamnatoci mu su ci gaba da daukar matakan tsaro, saboda shugaban kasa yana bakin wayan shi, nan gwamnonin mu su ne da damuwa.
To mun gode Malam Haruna da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kano. To layin malami daga Kano ya goce, za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Awal Tena Gimba daga karamar hukumar Soba cikin tarayyar Najeriya.
To muna jan ka Awal Tela.
Lallai al'amarin tsaron da yake wakana a yanayi na zamfara, abin sai ka ga kaman akwai lauje cikin nadi, saboda a yanayin gaskiya yana damun mu matukan dawo. Bai kamata a ce yanayi na jiha tsaro kullum abin ke ci gaba yake yi, ita kuma gwamnatin kasa da gwamnatin jiha suna ji suna gani abin ya ki tuntura. Yanzu ki dubi kamar irin yanda gwamna Malam Nasir Rufai na Kaduna yanzu ya fito a kan hanya, shi ma ya yi kokari abin da ya yi. To ya kamata a ce jihar Zamfara take da irin wancan, a ce su ma sun yi haka ɗin. A yi na gode Awal Tela Gimba.
To mu ma mun gode Awal Tela Gimba da wannan ra'ayi naka. Kuma ma dai yanzu haka lokaci ya daga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mu so labarin wasannin ne da hukumar kwallon kafar kasar Ghana, inda shugaban kwamitin daidaita sha'anin kwallon na Ghana Dr. Kofi Amwa ya bayyana cewa yayin da aka soma gasar kofi na musamman, kwamitin sai yanzu zai mai da hankali akan tsara jadawalin shirya sabbin zaɓukan da za su tabbatar da an zaɓi sabon mutumin da zai shugabanci hukumar na kwallon kafar Ghana. An dai sha sukan kwamitin saboda gazawarsu wurin bayyana dalla-dallan lokacin da za a yi sabbin zaɓukan da za su samar da sabon shugabar hukumar kwallon kafar ta Ghana. Sai dai hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta ƙara wa kwamitin wani wa'adi daga 31 ga watan Maris zuwa 30 ga watan Satumba. Kuma hakan ya sa Dr. Amwa shugaban hukumar ya yi imani cewa suna kan hanyar samar da magajin kusiyantici. Dan wasan baya na Black Stars in Ghana, Sam Johnson, ya yi kira da a samu haɗin kai tsakanin 'yan wasan Black Stars gabanin gasar cin kofi na Afirka na shekara ta 2019. Tsohon dan wasan na House of Oak ya buƙaci 'yan wasan su yi wasa kansu a haɗi maimakon kowannen su ya ta nemar wa kansa suna yace in ɗan wasa din kowannen suna wasa ne na son kai domin ya burge hakan ko mis kala zarratan ba zai taimaka wa kasar ba balle ita kungiyar Black Stars din babban mai horar da Black Stars wasa ko si apiya yace zai dogara ne ainin akan ɗan wasa da ke kokari a ƙarshen atisayinsa na zaben waɗanda za su yi wasa a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 apiya ya kira ɗan wasa 24 wa karawa tsakanin Ghana da Kenya a wasan ƙarshe na fidda gwani ko samun cancantar shiga gasar ƙarshe na cin kofin Afirka da kuma wasan sada zumunci da Martaniya Black Stars sun yi nasara a duk wasannin yayin da shi kuma apiya yayi amfani da wasan wurin gwadawa ko jarraba ɗan wasan kasar gabanin gasar cin kofin na Afirka tsohon dan wasan Ivory Coast da Manchester City Yaya Toure ya caji hukumomin kwallo su rinka hanzarta tsari wurin jan kunni a zancen nuna wariya dan wasan wanda sau hudu yana lashe kyautar gwarzon dan wasan Afirka na shekara-shekara ya ƙara muryarsa akan wannan lamari na nuna wariya da ake wa wasu ɗan wasa baƙaƙe musamman a wasan samun cancantar shiga gasar Euro 2020 tsakanin Montenegro da Ingila inda magoya bayan Montenegro sun rinka nunawa wasu ɗan wasan Ingila da sun ka hada da Raheem Sterling, Hudson Odoi da Danny Rose bambanci ta kururuwan nuna kyama da sun kai musu da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
Babban sakataren kungiyar tsaron Turai ta NATO Jens Stoltenberg ya gargadi majalisar dokokin Amurka yau Laraba da cewa kada Amurka ta yi saku-saku da barazanar Russia duk da cewa kasashen yammaci ba wai suna neman tsokano yaki da Russia din bane amma duk da haka ya kamata su zauna cikin shirin tunkarar ta idan buƙatar yin hakan ta kama Hukumomin kasar Uganda sun ce sun tashi tsaye haikan wajen farauto wata ba'amurkiya yar yawon shakatawa da aka sace ta tare da direbanta a cikin wani lambu nan Uganda ƴan sandan Uganda sun bayyana sunan matar da cewa ana kiranta Kimberly Sue Endicott shekaru 35 yayin da shi kuma direban nata ake kiransa John Paul An kama wata mace yar kasan China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikin ta
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya